This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanin labarai.
A jiya Litinin, Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta, bayan da kungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. ‘Yan takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da abokin karawarta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun fara musu akan sharuɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba. Sannan hukumomin lafiya a ƙasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce ƙungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawaye suna hana su damar zuwa garuruwar da ake kyautata zaton samun ɓarkewar ƙyandar biri.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama 'yan Shi'a 97 da take tuhumar su da kai harin da ya kashe 'yan sanda biyu a Abuja, sai dai 'yan Shi'ar sun musanta wannan zargi.
To mu dai bamu da makami, kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa, ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani, ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abun kisa ba. Dan haka su suka san wannan, su suka san 'yan sanda za su je su bariya, suka yi mutanen su suka mutu.
A cikin shirin za a kuma ji cewa kungiyar mata sai likitoci a Najeriya ta fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki 7 har sai hukuma ta kubutar da mambanta da ta kwashe watanni 8 a hannun masu garkuwa da ita.
Gwamnati ta bar kowa tashi ta bishe shi, kuma hakan yana ƙara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafe da shirin Tsaka Mai Wuya na Aliyu Mustapha Sakkwato, wanda shirin a yau zai duba dalilin da ya sa sai bayan shekara guda da juyin mulki a Jamhuriyar Nijar ne tsohon shugaban kasar Isufu Bamman zai yi Allah wadai da juyin mulkin. Amma kafin nan, ga Aisha da kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da ƙawayenta, bayan da kungiyar Lebanon Hezbollah ta kai harin ɗaruruwan rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata a matsayin martanin kisar gillar wani babban kwamandan Hezbollah. Zan iya kafa hujja da wasu kalaman da shugabannin Iran da wasu mutane suka yi a fili. Za mu ci gaba da nazari akan batun yiwuwar barazanar kai farmaki, sannan a shirye muke mu ci gaba da tallafawa tsaron Isra'ila da kuma kare dakarunmu har idan suka kai harin. Abinda mai magana da yawun Pentagon Manjo General Pat Ryder ya faɗa wa manema labarai kenan. A wani bangaren kuma, ministan ma'aikatar wajen Iran Abbas Arashi ya faɗa wa takwaran aikin shi na ƙasar Italiya cewa Iran za ta maida martanin kisar gillar da aka yi wa shugaban siyasar Hamas a watan jiya a Tehran. Ya ce babu makawa akan martanin Iran, kuma za su tsara shi a tsanake. 'Yan takarar shugabancin Amurka biyu ta jam'iyyar Democrats, kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da abokin karawarta na jam'iyyar Republican tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, ba su taɓa haɗuwa ko zantawa da juna ba, amma sun fara musu akan sharuɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba, yayin da masu kula da gangamin yaƙi neman zaɓe daga ɓangarorin biyu suka amince da muhawarar ta mintuna 90 wanda za a yaɗa ta kafar yaɗa labaran ABC a birnin Philadelphia da ke gabashin ƙasar. Sharuɗin da aka gindaya ɗaya ne da na muhawarar da ta gudana a ƙarshen watan Yuni tsakanin Trump da shugaba Joe Biden, inda ake kashe bututun maganar ɗan takarar da abokin karawar shi ke magana. Yanzu Harris ta buƙaci a bar bututun maganar a kunne iya tsawon lokacin da za a yi ana muhawarar, wani mataki da zai iya kaiwa ga cacen baki tsakanin 'yan takarar su biyu. yayin da ake tsaron cewa miliyoyin mutane ne za su kalli muhawarar wanda amincewa da wannan bukatar za ta sa mutane su kasa fahimtar abin da suke faɗa. Mai magana da yawun Harris akan gangamin zaɓenta Brian Fallon ya ce masu kula da gangamin yaƙin neman zaɓen Trump sun fi so a kashe abin maganar saboda suna kyautata zaton cewa Trump zai iya ƙyalewa ba tare da ya tsoma albarkacin bakinsa ba, wanda shi ne dalilinsu na neman a kashe abin maganar. Ya ce a shirye Harris take ta yi maganin ƙarerayin Trump da kuma katse mutane a yayin da suke magana. Trump bai nuna alamun damuwa akan wannan batu ba, inda ya faɗa wa manema labarai jiya Litinin cewa mun amince da sharuɗin da aka gindaya a baya. Ban sani ba, bai dame ni ba. Sharuɗin shine za a yi amfani da sharuɗin da aka gindaya a wancan karan. A iya sani na an kashe abin magana. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar, amma kafin nan rundunar 'yan sandan birnin Abuja ta ce tana ci gaba da caccabke 'yan shi'ar da ta ce sun hallaka mata jami'ai yayin wani artabu da suka yi tsakanin bangarorin biyu, kamar yadda Sufeto Janar na 'yan sandan ya bada umarni. Wakilin mu a Abuja Hassan Maina Kaina yana dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana.
Biyo bayan arangamar da ya faru tsakanin 'yan shi'a da 'yan sanda a babban birnin tarayyar Najeriya, Sufeto Janar na 'yan sandan kasar Dr. Kayode Egbetokun ya umarci rundunar 'yan sandan birnin Abuja da ta zakulo 'yan shi'ar da suka kashe musu jami'ai guda biyu da kuma raunata musu karin wasu guda uku tare da kona musu motocin aiki. Mai magana da yawun 'yan sandan Abuja Superintendent 'yan sanda Josephine Ade ta shaida min cewar tuntuni ma sun caccafke masu tattakin tun ma a wannan rana.
Akwai arrest.
Haka.
Anyi arrest. A ranar ba mun yi arrest.
Ok, kamar mutum ne ko kama?
Mun yi arrest din su jiya a ranar su za su kai wajen 75 haka.
In za a iya tunawa a shekaran jiya ne aka samu hargitsi tsakanin 'yan shi'a masu yin tattaki da kuma 'yan sandan birnin Abuja, inda 'yan sandan ke cewa 'yan shi'ar ne suka afka masu, kamar yadda kakakin 'yan sandan ke min karin bayani.
To shikenan. Kawai 'yan shiya ɗin nan from nowhere suka fito suka fara attacking yaranmu da kone-konen motocin 'yan sandanmu da suke wurin nan. Sun kashe mana yara guda biyu guda uku suna nan a asibiti, suna critical condition a nan asibiti, ana kan duba su. Sannan kuma mun yi kame-kame a lokacin muka samu wannan news, CP da kanshi ya yi deploying mutane shi ma ya je gurin. Mun yi kame-kamen wa'yansu 'yan shiya ɗin suna tare da mu yanzu, muna kan investigating mu find out mu tambaya su gaya mana meye ne yasa suka fito suka fara attacking 'yan sanda on provoke. Ba abinda muka musu haka, kawai sun fito daga nowhere da mata da yara gaba daya sun fito da makamansu suna ta harbin suna kone-konen motoci suna attacking 'yan sanda.
A bangaren su 'yan shi'ar na cewar 'yan sandan ne suka kashe musu 'yan uwa. A cewar Abdullahi Musa, daya daga cikin jagororin masu yin tattaki a bangaren 'yan shi'ar.
To mu dai bamu da makami, kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa. Ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abun kisa ba. Dan haka su suka san wannan, su suka san an san da za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu. Ban san da wannan ba, ban gani ba. Na dai san an bude mana wuta, an kashe mana mutane, kuma an jikata mutane, kuma an kwashi mutane. Kuma dan sanda a cikin al'umma yake, ba fatan mu ya mutu ba, amma masu kashe mu su ma watan wata rana za su hadu da abin da yafi karfin su.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai, rundunar 'yan sandan Abujan ta kamo 'yan shi'ar da take zargi kimanin 97, kuma har yanzu tana ci gaba da kakkamo su.
So su kuma da kama da yanzu za ku kai su gaban court kenan?
Yes, we are still expecting more arrests.
Josephine Ade, kakakin 'yan sandan birnin Abuja. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce kungiyoyin 'yan bindiga da 'yan tawaye na hana su damar zuwa garuruwa da ƙauyukan da ake kyautata zaton samun barkewar yaduwar kyandar biri. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai buƙatar a wayar da kan al'umma a duniya domin rage yawan alƙalman yaduwar kwayar cutar da take yaduwa daga mutum zuwa wani da kuma dabbobin da suke daukar, wanda aka ayyana ta a matsayin matsalar lafiyar al'umma ta gaggawa da ake buƙatar duniya ta dau mataki akan ta. Jami'ai a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun ce ma'aikatan lafiya da ke ƙoƙarin tunkarar annobar cutar ta mpox da ta ɓarke suna ƙorafin fuskantar matsala wajen wucewa lafiya zuwa ƙauyuka da garuruwa inda ƙungiyoyi masu makaman suke ayyukansu. Dakarun gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suna yaƙi da 'yan tawayen don kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasar da aka fara a 2013.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Kungiyar matasan likitoci a Najeriya ta ce halin ko in kula da mahukunta suka nuna game da sace abokiyar aikinsu Dr. Ganiyat Popula shi ne yasa suka fara yajin aikin gargadi na kwanaki 7 daga jiya Litinin. Sama da watanni 7 kenan da aka sace Dr. Ganiyat Popula da ke aiki a babban asibiti Ido da ke Kaduna, amma har yanzu tana hannun 'yan bindigan daji. Wannan ne kuma yasa kungiyar likitocin ta fara yajin aikin gargadi a kasar baki daya. Daga Kaduna, wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
Tun bayan sace likita Dr. Ganiyat Popula da mijinta da wani dan uwanta dai ake ta fama da 'yan bindigan da suka sace ta. Kafin sako mijinta a watan Maris na wannan shekara da muke ciki inda suka ci gaba da rike ta da dan uwantan da suke tare. Kungiyar matasan likitoci reshen jihar Kaduna ta ce ganin halin ko in kula kan kokarin sako abokiyar aikin nasu duk da zanga-zangar da suka yi a kwanakin baya. Ta sa likitocin dole suka fara yajin aiki na gargadi a jiya Litinin. In ji babban sakataren kungiyar likitocin na jihar Kaduna Dr. Yahaya Abdullahi.
Ta kasance an yi garkuwa da ita kusan sama da wata 7 yanzu, kuma duk iya kokarin da za mu yi don a ga cewa an kubuto da ita an kasa kai gaci, wanda ba ƙaramin kuɗi mutanen da suka ansa daga gurin iyalan wannan mata ba, amma har yanzu babu wani labari. Kuma anan aka dauki decision din cewa a shiga wannan warning strike na sati daya.
Amma daktar, wani irin tasiri kuke ganin wannan zai yi tunda kun yi zanga-zanga a baya akan a sako ta bai wani tasiri ba?
To ka san da yake abun mataki ne wancan da muka yi, in ka lura, saboda yanayin wancan zanga-zanga da aka yi na Najeriya gaba daya, yasa a cikin asibitocin mu kawai gaba daya aka yi duk wa'innan abubuwan. To shi yasa muka dauki wannan, muna sa ran cewa kila za su zage damtse.
Masana tsaro irin su Manjuyashin Komerta dai na ganin irin wannan yajin aiki don ganin an sako abokiyar aikin likitoci. Alama ce cewa harkar tsaro a Najeriya dai ta koma kawai kowa tashi tafishe shi,
wanda za a ce an rike shi a hannun 'yan bindiga har ya kai tsawon wata 8 gwamnati bata iya karɓo shi ba, har sai 'yan uwanta abokan aikinta likitoci sun yi gangami sun ce sun shiga yajin aiki na sati ɗaya don su jawo hankalin gwamnati a kai. A takaice abin da yake nunawa shi ne gwamnati ta bar kowa tashi tafishe shi, kuma hakan yana ƙara nunawa cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa. Kuma muna ji muna gani wannan irin abin ne ya faru wanda shi margayi sarkin gobir bai yi sa'a an rike shi na tsawon irin wannan lokacin ba, amma aka ci mutuncinsa kuma daga ƙarshe aka ɗauki rayuwarsa.
Ko kafin fara wannan yajin aikin gargaɗi dai akwai ƙarancin likitoci a asibitocin wannan ƙasa. Saboda haka ne wasu masu jinyar marasa lafiya asibitoci ke ganin a gaskiya akwai damuwa.
Sunana Muhammad Bello Hamisu. Gaskiya ba mu ji daɗi ba bisa ga wannan yajin aiki da aka ya aka ƙare, akwai likitocin ma ballantana sun tafi yajin aiki. Sai dai dole mu yi likitocin uzuri bisa ga cewa 'yar uwarsu da aka sace. Amma muna kira gwamnati da ta yi ƙoƙari duk yadda za ta mai da hankali akan yadda za a dawo da wannan mata.
Sunana Hajiya Saratu. Yanzu mu da muke zuwa asibiti ko yaushe shan magani, ka duba ka ga inna yanzu asibiti ike cika saboda marasa lafiya, kuma a ce ba likitoci, ai wannan abun akwai matsala.
Sunana Abdullahi Sa'id. A gaskiya kar wanda ya ga laifin likitoci bisa ga wannan yajin aiki da su tafi, saboda ana cikin matsalar rashin tsaro a Najeriya, ba wai akan iya 'yar uwarsu kawai da a sace ba. Dan Allah gwamnati ta gaggauta ta samar da tsaro a ƙasa, saboda mu zauna cikin lumana.
Dr. Yahaya Abdullahi ya ce kungiyar ta likitoci matasa dai na da cikakken bayani na irin halin kuncin da abokiyar aikinsu suke ciki a hannun yan bindigan kuma wannan ne yasa suka dauki wannan mataki
matan da za a ce tayi wajen sama da wata bakwai an amshi makudan kudade a gurin ta ai ta riga ta gama shiga hadari mu babban abin da muke so yanzu mu san wani hali take ce kuma mu ganta ta dawo gida lafiya
wannan kukan kwato yancin abokiyar aiki na likitoci kuma na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga ajiya litinin Lindinar 'yan sandan Najeriya ta mika ɗaliban nan na koyon aikin likitanci guda 20 da ta ceto. Sannan ta sanar da ƙara azama wajen ceto sauran al'ummomin da ke hannun 'yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lol Ikara. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadomu da kowa na sabon shiri na saka mai wuya. Shekara daya bayan juyin mulkin da Abdulrahman Chiani ya jagoranci aka yi wa tsohuwar gwamnatin demokuradiyya ta Muhammad Bazoum a jamhuriyar Niger. Sai ga shi tsohon aminin shi Bazoum din abokinsa kuma mutumin da suka shaƙu sosai wato tsohon shugaban Niger din Isu Muhammadu ƙarshenta da ya fito ya lanci wannan juyin mulkin da su Chiani suka yi. Abin tambayar shi ne me yasa sai yanzu yake la'antar wannan juyin mulki bayan da aka share shekara ɗaya da wata ɗaya bayan da aka yi wannan juyin mulki me yasa bai yi shi ba tun da gurguri tun can farko lokacin da aka yi shi. To mutane suna ta faɗa albarkacin bakinsu wasu suna cewa ai yanzu ma dole ce ta saye haka saboda rahotannin da ke fitowa daga cibiyar Mo Ibrahim wacce ta bashi wata lambar girma haɗe da miliyoyin daloli wadda kuma take barazanar cewa watakila za ta nemi ta kwato wannan abubuwa din daga hannunsa idan bai fito ya ɗauki matsayi kan wannan juyin mulkin ba. Kai a ƙarshe ma shi uban ita wannan cibiyar wato Mo Ibrahim din da kansa ya fito ya ba da sarwa inda yake cewa ya ji daɗi kuma hankalinsa yanzu ya kwanta da ya ji cewa shugaba Muhammadu Isuhu ya fito yana la'antar wannan juyin mulki da aka yi a Niger. Mo Ibrahim yake cewa daman tun da aka kafa ita wannan gidauniya ta Mo Ibrahim din daman maƙasudinta shi ne domin ta karrama mutanen da ke karrama aƙidar demokuraɗiyya a duniya musamman a ƙasashen Afirka. Mo Ibrahim ya ce duk wanda suka baiwa kyautarsu suna sa ran zai riƙe wannan aƙida ta karama demokuraɗiyya ɗin kud-da-kud saboda haka ya ji daɗin abin da Isu Muhammadu ya yi. To ganin cewa ƙarshenta dai shi tsohon shugaban Isu Muhammadu ya fito ya lanci wannan juyin mulkin na su Chiani muka ga cewa ya kamata mu maimaita muku wata muhawara da muka yi kwanakin baya wacce take magana game da wannan juyin mulkin musamman bayan da 'yan gidan shi Bazoum ɗin suka fito suna la'anta shi Isu Muhammadu da cewa yana da hannu cikin wannan juyin mulkin. Ba tare da bata lokaci ba ga maimaita waccan muhawara da wakilinmu na Yamai Sulaiman Muni Barma ya shirya mana a wannan lokaci din.
Zagin da ita Hinda ta yi ko shakka babu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko-harko ma da an kai yunkurin juyin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan yunkurin juyin mulki da aka yi wa mai girma shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad.
Wanda san jam'iyyar PENDES tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammadu Bazoum ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama ɗan kudeta ko mai goyon bayan kudeta.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Fitowa balo-balo da ɗaya daga cikin 'ya'yan hanbararren shugaban jamhuriyar Niger Muhammadu Bazoum ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban Niger din Muhammadu Isuhu da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu wato shi Muhammad Bazoum din magana ta jawo cece-kuce. Abin da ya sa wakilinmu na birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya ga cewa ya kamata ya haɗa hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu ji matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge domin an daɗe da waɗannan zargi na cewa shi tsohon shugaban Muhammadu Isuhu ɗin yana da hannu a wannan al'amari ɗin. Ba tare da ɓata lokaci ba a hannun taku ga shi Sulaiman Muni Barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma hawara da shirya a tsakanin Asumani Muhammadu da ke goyon bayan shi Muhammadu Isuhu da kuma Sanin Muhammadu mai goyon bayan tsohon shugaba ko kuma hanbararren shugaba Muhammad Bazoum. To malamai bismillah.
Sanin kana jina? Bari mu fara da kai shin wai me zaka ce dangane da kalaman nan na ita Hinda Bazoum zargin da ta yi wa tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu?
Zan ginda ita hinda ta yi ko shakka babu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Mahmud, saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da ko shakka babu akwai hannuwansa ciki. Saboda na farko, jam'iyyar mu ce ta PNDS tare wadda ke jagorancin kasa, wadda ke mulkin kasa, ita aka yi ma juyin mulki. Abu na farko wanda mun ka gani wanda shi ya laya bangaren sozawa cewa yan nemi ma a farko jam'iyyar PNDS tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da yake wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmawa na wani cikin ƴan kasuwa wanda an makusanta shi da gudunmawa ta miliyan 50 wanda yake son ƴan jam'iyyar PNDS tarayya na jihar Tawa duka su yi babban gangami don saboda su tabbatar da goyon bayan su ga sozawa. Wannan abin ya cire bai yi ba. Daga baya mutane suka lura da ko shakka babu an sake kirkira wata kungiya wadda aka ce ma CDTR wadda Sidibe yake jagoranci don saboda a kawo kuma wanda kowa da ya dibeta ya sani cewa da ƴan jam'iyyar PNDS tarayya ne waɗanda ke goyon bayan shi su ne ke kai ruwa ke kai mari don saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza. Kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi tsohon shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu a tun duk lokacin da ake gwagwarmaya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi tirga Allah wadai da yunkurin jin mulki da aka yi a ƙasar Birmania. Wanko cewar ganin shi a matsayin shi na aminin Alhaji Bazoum Mahmud shugaban ƙasa a cikin a matsayin shi na dan tsohon dan jam'iyyar PNDS tare wanda sun ka girka ta tare da shi a matsayin shi na dan demokradiya a matsayin shi na jam'iyyar shi aka ma jin mulki har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan jin mulki to yaya ɗan ƙasa ba za su tuhuma shi ba da cewa ko shakka babu yana da hannu
to amma sahanin waɗannan hujjoji suna da ƙarfin da za su yi wa shi Isu Muhammadu irin wannan babban zargi
banda ma wannan ambasadodi na kasashen nahiyar Turai da ambasador na ƙasar Faransa François Ité wanda shi Isuhun ya ɗauke shi a lokacin wannan premier zor na yunkurin jin mulkin sun ka gana da cani abu na farko wanda ya kare baki ce shine yana sai dai ai transition gajere transition haka ya faɗa ma me ake cewa ambasadori na nahiyar Turai da ya gana da su wansa haken da an ka jiyo mulkin cewa da 27 ga wata kenan ya tabbatar ma kasashe na duniya wanda su ne abokilan kasashen duniya cewa in bai da hannu shi ciki wanda ana nema a samu maslaha a samu sulhu aina maka zancen tun wansa haken yani ranar da an ka yunkurin jiyo mulki na 27 ga wata ya ba da ra'ayin shi na ganin cewa da ayi wannan transition ta wata shida guntu transition dan saboda shi ga nashi tunani da ja su sun kare da Bazoum kenan kawai abinda suke so shine su ga cewa da sun gama shi.
Alhaji Asumana kana ɗaya daga cikin makusantan tsohon shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu shin ya kuka ji da yadda wannan ƴata hambararren shugaban ƙasa Hinda Bazoum ta zargi Muhammadu Isu da hannu wanda dama a baya akwai wasu da dama da suka yi zarge-zarge makamantan wannan ala misali jakadan Faransa Sylvain Ité ya taɓa irin wannan zargi a gaban kwamitin tsaro na majalisar dokokin ƙasarsa.
Su sahanun baki ne a jam'iyyar PNDS tarayya ba san ba jam'iyyar PNDS tarayya in ka duba in ka dibi gurufkinsu. Amma wanda aka kafa jam'iyyar PNDS tarayya da shi wanda san jam'iyyar PNDS tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammadu Bazoum. Ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama ɗan kudeta ko mai goyon bayan kudeta. Tunda ake duniya ba a ka taɓa ganin inda aka yi kudeta aka ce a zo an yi negotiation wanda aka yi ma kudeta a bar shi a bar yin kudeta a maido shiga mulki. Sai dai in mutum wawa ne kaɗai zai iya amincewa da wannan zaki.
To amma hujjojin da ake magana a kansu waɗanda yanzu ma sahanin ya nanata su ba su da ƙarfin da zai sa zargin nan da ake yi wa Isu ba za a rasa ƙamshin gaskiya ba.
Isu Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa shida yana kai da kawo tsakanin ƴaƴan jam'iyyar PNDS tarayya waɗanda suka riƙa muƙami na ministoci da waɗanda suka riƙa muƙamin ministoci na tsaron ƙasa. Da minister na affaires étrangères ina nuna su Masoud Hasimi ka lura ko gudan muni aka kwashi kakin shi Sylvain Ité yazo ai tare da shi Isu Muhammad yake kai ruwa da mari dan saboda a samu maslaha a cikin wannan zance. Amma sojawa sun dauki matakin cewa ba za su sha da baya ba a matakin da suka dauka. Lokacin da abun ya kai inda ya kai, abu guda Isu Muhammad ya bukaci to mu mu saukaka ma kasar Niger. Muhammad Bazoum yayi kamar yadda aka yi Chad e Mali, kamar yadda aka yi Burkina Faso, kamar yadda aka yi Guinea, kamar yadda aka yi Burkina so biyu. Da asa ƴan Niger cikin wannan hali da muke ciki, matsayin shi na shugaban kasa wanda ke kishin kasar nan, wanda cikakken dan kasa na, ya kamata ya janye yayi murabus sojojin nan su ti su dan mu kace shiga cikin kangi. Amma yayi gurusu da wannan zance ya kyaminci a dalilin da aka yi zargin Isu Muhammad da farko kenan, wanda shi da kai ne Muhammad Bazoum ya zargi Isu Muhammad da cewa kenan da shi ciki. Kan da su shaidan mu da Allah.
Na'am.
Tsayan kare Isu Muhammad da ruwa ya tsaki, Muhammad Bazoum ya zan dan takara a jam'iyyar Pendas Tarayya. Cikin mamba 13 na presidium, 12 ba su amince da takarar Muhammad Bazoum ba. Mutum guda ɗaya ya amince shi ne Hamusule. Isu Muhammadu ya roƙi abokan shi da su amince Muhammad Bazoum ya gwada ma duniya ba zancen kabila bane ko zancen mutumin da hito cikin kabila, misali ta Hausa ko ta zabar ma, a'a, ko wace karamar kabila ƙasar Niger tana iya zama shugaban ƙasa.
Na'am. Alhaji bari mu dora, za mu sake dawowa a kai, bari mu dora sahanin. Idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammad ya yi akan wannan al'amari, anya Muhammad Isuhu zai iya kifar da babban aminsa daga Karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau Karaga nan.
Abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu, saboda abinda Asmanu bai sani ba, ƴan Niger kowa yana da hankali, yana da kai hankalin da zai gane. Shin da Alhaji Isu Muhammad bai da hannu cikin jinkurin juyin mulkin wannan, da ya kai ruwa ya kai tsaki, yana nemi cewa da a gyara ba a gyara ba, shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri su da suke so, an tabbatar da transition an kare da Bazoum, shin da wa zai ga laifi ne? Da yayi haka nakin bai yi ba. Kuma kowa ya gani irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso. Sanction ma wanda an ka asa da yawo ta asa ma ƙasar Niger a darin kurjin mulki wanda an ka yi a wannan lokacin, shi ma a matsayin lokacin yana shugaban ƙasa ya nemi wannan sanction a azama wannan ƙasashe. Kenan inda bai da hannu bi iya yiwuwa a ce hawar haka bai kwanta na kudeta na wanda an ka yi ma Aminu shi, wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya a tsawon shekara 30 da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammad a matsayin shugaban ƙasa.
Kuma da bari mu ja burki a wannan, sai mun dawo rana wa tayo mu zo mu ci gaba da jin wannan muhawara din, inda za mu ji cewa shin tunda an ce shi Isu Muhammad ya taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsaye da Bazoum ya taka rawar shugaban kasa har ya ci zabe, me yasa kuma za a zarge shi da cewa yana neman ganin bayan Bazoum din? Akwai kuma su cewa shi Muhammad Isuhu yana neman ya dawo kan karagar mulki ne, haka ne? Duk wa'annan za ku ji an tabo su a muhawara ta gaba a ranar wutuwar Allah ya kai. Muna godiya ga su baki namu Asmanu Muhammadu da kuma Sahanin Muhammadu, kana da shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma a birnin Yamai, Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington. Mun bar ku lafiya.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A jiya Litinin, Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da ƙawayenta, bayan da kungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. 'Yan takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da abokin karawarta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun fara musu akan sharuɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba. Sannan hukumomin lafiya a ƙasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce ƙungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawaye suna hana su damar zuwa garuruwar da ake kyautata zaton samun ɓarkewar ƙyandar biri.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi da ya shirya ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar.
Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalamu.